أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يهك بركة مرسالوا أو أن مسلاتي ميتار البركة دنسي جبال دكراتي من عمدة الأحكام ولقوا الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. Idan ba a manta ba, sati da ya gabata muna cikin kitabul talaq, mun karanta hadisi na Fatima bintu Qais, hadisi na 313, wanda ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, take bayyana mi lalle mutunta ya mata saki uku wanda babu komai a kan shi, kuma baya nan aikowa yi da sakin. A lokacin nan take cewa sai ya aiko mata da wani nau'i na daga abinci, muna iya kiran shi da alkama, amma dai a ainihin sha'ir ne, shi ne wanda zamu iya wasafa shi da anan abin da muke gani a idanuwanmu, shi ne alkama. Yake cewa sai ta kaskantar da wannan abin, ta rena abin da shi wannan Amr ibn Hafs ya aiko mata. A lokacin nan manzo Allah, shi wannan Amr ibn Hafs, bayan an aika mai sabon abin da sai ya bada a kawo mata, ta ce a'a, ita wannan abin ta ne karfin shi, ta kaskantar wannan abin. Shi ne Amr ibn Qais, Amr ibn Hafs yake ce mata, wallahi ma laki alaina min shay'in, yake cewa na rantse miki da Allah babu wani haƙƙi da yi saura a gare mu wanda kike da aurenmu. Wannan lokacin da muke karatun sai muka karanta da faqalat, shi kuma ainihin hadisin faqala, muka ce ita ce ta ce babu wani abu wanda ya saura tsakaninta da shi. Ainihin faqala ne shi ne Amr ibn Hafs yake ce mata, babu wani mahaki wanda ya saura a gunmuwa wanda kike da aurenmu, don haka ba biki da biki da sakala, biki da nafaka, biki da wurin zama, kuma biki da ciyarwa a kanmu. A lokacin nan da ya wadi mata wannan magana, sai ta yi tattaki zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta baiwa manzon Allah labarin abin da ya wakana. A lokacin nan manzon Allah yake ƙara tabbatar mata, yake cewa wa bayan sakin da Amr ibn Hafs ya miki, biki da wani haƙƙi a kan shi, biki da ciyarwa a kan shi, kuma biki da wurin zama. Sai ya umarce ta da ta yi idda a gidan bint ummi sharikin, a gidan ummi sharikin. Sannan kuma saboda wata illa yake cewa ummu sharik mace ce wadda sahabbaina suke yawan kai kawo a cikin gidanta, dan haka shi kuma wadda take idda ba a so ta fita ta kasance kusa da masajin da ba nata ba. A lokacin ne yake ce mata, tahi gidan Abdullahi bin Umm Maktum, tayi idda a gidan Abdullahi bin Umm Maktum, saboda shi mutum ne wanda yake makafo. Idan ta gama idda, manzo Allah yake cewa sai ki sanar da ni, ki zo ki bayyana mini tabbas idda ki ta kare, inda shawara da za a baki a baki shawara. Lokacin da ta gama idda, ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, take ce mai, ai da kai mutane guda biyu wanda suke neman aure na, shine da kai Muawiya da Abu Jaham. Manzo Allah yake ba ta shawara, yake ce mata, a'a, kin ga Muawiya bashi da dukiya talaka ne, shi kuma auren talaka zaki shiga wani hali wanda biki sawa ba samun kanki a cikin shi ba, kasancewa takan gidan da kika wuta gida ne na yalwa. Shi kuma Abu Jaham mutum ne wanda baya ajje sandan shi, kullun sandan shi akan wuyan shi take, dan haka bugun mata yake. A wata riwaya manzo Allah yace darrabu, lalle Abu Jaham mutum ne wanda yake darrabu lil nisa, mai kishin mata ne. A lokacin da yake ce mata, to ga shawarar da zan baki, ki auri mana Usama, Usama dan Zaid.
shi kuma Usama dan Zaid yana daga cikin masoya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A lokacin nan ita Fatima bintu Qais take cewa sai na kyamaci Usama, ya za a yi a ce ni a matsayina na Bakureshiya in armi wanda yake dan bawa ɗayan tattan bawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, baya da haka ma kuma ga aibu baki ne shi Usama. A lokacin nan manzo Allah ya ƙara maimaita mata yake cewa ga shawara da nake baki wanda zaki samu alheri a ciki ki auri Usama dan Zaida. A lokacin nan take cewa sai na aure shi sai Allah ya sanya alheri tsakaninmu, wannan arman da nayi ya kasance alheri ne a gare ni, alherin da ban taɓa samu irin shi ba har ya kai ina kishin Usama na daga wata mace ta kusance shi. Wannan hadisin shine muka karanta ba mu samu ba muka yi bayyana ba irin ma'anoni ko irin fa'idoji wanda zamu iya amfanuwa da shi. Wannan shine darasin mu na 81 muna shirya ko bakwai ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya daidai da 3 ga watan 10 a kalandar Bature 2022. Daga cikin abubuwan da zan iya fa'idantuwa da su karkashin wannan hadisin shine lalle saki guda 3. Lalle nan bayanin da ita Fatima take mijinta Amr ibn Hafs ya mata saki guda 3. Saki guda 3 ɗaya bayan ɗaya ne, ya sake ta ta dawo, ya sake ta ya maido ta ya sake ta, shine yake kaiwa talaqun batin. Kenan saki wanda babu komai akan shi, sabanin ya kasance duk da can baya mun yi bayani akan furrincin kalma ko saki 3 a kalma a wuri daya da kalma guda, ko na miki saki 3 ko kuma na sake ki saki 10 kaza ko kuma saki miliyan kaza, dukkan su wannan ana aitibarin shi akan saki guda daya sabanin mazhabin Imam Malik. Amma dai kauli fada mafi rinjaye shine saki ko nawa mutun zai yi wa matar shi yayi abu wanda yake haramun amma dai za a yi lissafa shi a matsayin saki daya, kamar yadda nan ta bayyana mana ya mata saki guda 3 ɗaya bayan ɗaya, in ya mata sai ya maido ta, sannan ya sake mata ya maido ta, sannan da ya mata na 3 ne ya aiko mata ga abin da zan ta samu ta ci ta raina wannan abin da Amr ibn Hafs ya aiko mata, shine manzo Allah ya zartar mata da wannan hukuncin. Kamar yadda wata riwaya ta Imam Muslim yake bayyana mana annahu talaqaha talaqatan kanat baqiyat laha min talaqiha, tabbas shi Amr ibn Hafs ya sake ta saki wanda yake na karshe wanda ya mata saura cikamakon sakin ta na 3. Ai da amma Ubangiji ya bayyana mana fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra. Sannan hadisin yana bayyana mana lalle wanda aka mata saki 3 na karshe kenan batta da ciyesuwa, batta da wurin zama akan wannan mijin nata. A tsarin duk matar da mijinta za ya sake ta, tana da wurin zamanta da ciyesuwarta za ta zauna ƙarƙashin mijinta a gidan da take tsawon iddarta. Idda kuma in ma ya kasance tsarki guda 3 ko kuma tsarki guda 2 ko kuma ya kasance idda guda haida guda 3. Ina fata an fahimta. Tsarki guda 2 kenan da tsarkin da ya sake ta a cikin shi za a lissafa da shi ta koma wani tsarki, ta koma wani tsarki, shikenan da dai tsarki na wa biyu kenan ga wanda suka dauka akan nafzul qah yana al-quru, tunda Ubangiji yana wallin mutallaqat ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Wannan kalma al-quru wani suka fassara ta da al-umr, wani suka fassara ta da al-haida, wanda suka fassara ta suka tafi akan ma'anar ta shine tsarki kenan mutum sai tsarkin in aka mata talaqun sunni, saki wanda yake na sunna ba saki wanda yake na bid'a ba, kinin za a mata lissahi da wannan tsarkin nata wanda aka sake ta da shi, sannan ta sake wani tsarki, ta sake wani tsarki, shikenan ta zamanto ba a hannun mijinta ba, yanzu allura ce kowa yana iya tsinta. Sannan kuma idan ya kasance waɗanda suke fassara shi da haida kenan su kuma zai yi lissahi ne ta yi haida bayan an sake ta a wannan tsarkin, sai ta yi haida ta farko, ta sake yin wata haida, ta sake yin wata haida kenan guda 3, sannan a lokacin nan take huta daga hannun mijinta ta koma hannun wani, in ya mata a wannan ranar da ta gama tana iya zuwa ta yi armanta. To a wannan halin zaman idan mijinta, wannan mijin da ya sake ta, cinta da shanta da wurin zamanta a hannun shi a kan shi, amma dai wanda aka mata saki 3 cinta da wurin zamanta ba hannun mijin ba saboda an kare yayi abuzan kartushin shi shikenan da shi da ita babu wata alaka wanda zai ta hada su har sai ta sake wani arme wannan arman da ta yi ya dandana ta ta dandana shi sannan in ya sake ta sannan take dawowa a hannun wannan tsohon mijin ta in yana da damar ya zo ya arme ta sai ya zo ya arme ta shine can a can baya muka yi a cikin muharramat min al-nisa muka yi da kai al-muharramat ila amadi wanda ake haramtawa maza su matan da ake haramtawa maza su zuwa wani lokaci idan wani uzurin ya gau insha Allah mutum yana iya dawowa ya auri wannan mata shine daga cikin kazaro mutumin da ya saki matar shi saki uku shi ba wannan matar zaka kuma muharrama a gare shi har zuwa lokacin da wani ya arme ta ya sake ta bayan ya dandana ta sannan kalkashin hadisin zanmu ba zanmu fahimci matakar wannan matar da aka sake ta bata da ciki a wannan halin cinta da shanta baya kan wannan mijin da ya sake ta amma dai idan tana da ciki to cinta da shanta yana hannun wannan mijin ko da saki na uku ne har zuwa lokacin da ta tayi wannan tsari ne na shari'a kuma adalci na shari'a idan ya kasance da kai dan shi a cikin ta kinan zai cinta da shanta ko da saki na uku ne za su zai kasance akan shi har zuwa lokacin da ta yi in Allah ya sa sabon ciki ne gare shi wata ɗaya wata biyu dai ta zanna tsawon wata takwas a cikin gidan shi yana ciyar da ita yana zauna a cikin gidan shi yana cin yana ciyar da ita yana shayar da ita kinan sabanin wanda ba ta da ciki wanda ba ta da wata kama kinan ita kuma tana ƙare ana sakin ta za ta tattare daji na da goma wata gidan su kinan a gidan su za ta yi inda ta ko a inda ta ga rama za ta je da inda ta babu haƙƙin miji akan ta wannan mijin da ya sake ta babu haƙƙi akan shi na ciyar da ita ko kuma na ba ta wurin zama sannan idan muka leka hadisin zan mu gani hadisin yana bayyana mana halaccin jurwayi da kamar wanka ga matar da mijinta ya sake ta lasiya ma wanda take wanda aka mata saki na uku na ƙarshe kenan wanda aka mata saki uku na ƙarshe da wanda mijinta ya rasu ana iya zauwa a yi jurwayi da kamar wanka ka gabatar da kanka amma dai ba direct ba in direct zaka gabatar da kanka kana iya zauwa a wallahi irin wannan ai kowane namiji yana sha'awar arman ku ko kuma irin da kyautattuka wanda za ta fahimci lalle wani shi ma yana ciki yana nema wannan an ba da dama ga matar da aka mata saki uku lokacin da take cikin halin idda da matar da mijinta ya rasu ana iya musu jirwayi da kamar wanka amma dai matar da aka sake ta saki na harko ko saki na biyu babu wani wanda yake da hurumin ya zo ya yi jirwayi da kamar wanka shine ya zo ya dan gabatar da wani abu diddan da san yana cikin masu neman aurenta idan ya yi haka ya yi haramu shine kuma babban irin matsalar da muke shiga a ciki yanzu sai ka gani miji ya saki matar shi idan ya sake ta za ta tattare nata ba ta yi idda a gidan shi ba za ta zo gidan su ta yi idda a lokacin da take cikin iddan nan za ka samu samari suna zauwa ko zauku suna zauwa hirorinta to wannan haramu ne ba ta da hurumin kowa in ba wannan tsohon mijin nata ba har sai ta gama idda da haka duk wanda yake kamar matsayin ma'aji ko dan uwa wanda ya ga irin wannan abin to wajibin shi ne ya tsaya daka ya kori duk wanda zai zo wurin ta in ba mijin ka ba in ba wannan tsohon mijin nata ba wanda ya sake ta har zuwa ranar da za ta gama idda idan ta kammala idda ta a lokacin nan kowa ya zo sannan kalkashin hadisin zan mu gani lalle da kwai halaccin wanda bai kai ba auren wacce ba ya aure ta saboda maslaha shine at-takafu ya kasance wane ya kasance kufu in tsaron wane ne to inda koda tsaron bai samu ba halaka ne wane ya aure wane misalin dan bawa ne ko bawa ne intacce ya armi basarakiya kun ga ai babu ai tawazu babu kufu tsankanin su ba tsarin ta bane ba amma dai halaka ne shari'a ta ba da dama in dai za su fahimci juna suna iya wasu armi junan su kamar yadda muka gani ai shi Usama intaccen da ne da intaccen bawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya da haka baki ne baya da haka ita kuma matar da zai aura bukuriya ce kun ga matsayin ba dai ba amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada su sannan kalkashin hadisin zan mu gani lalle da kai wajibcin neman nasiha neman shawara a dukkan cikin al'amari kuma ka bayyanawa mutum halin wani a lokacin da ya nemi shawarar ka wannan baya daga cikin riba baya daga cikin yi da mutum kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tambaya aka Fatima ta bayyana mai halin Muawiya ta bayyana mai Muawiya da Abu Jahl suna neman aurenta sai ya bayyana mata a ga halin Muawiya kuma ga halin Abu Jahl shi sanya muke da ka'ida a cikin fiqhu al-mustashar mu'tamar duk wanda ya nemi shawara ka to amintacce ne duk abin da zai faɗi maka akan halin wani baki ba bace ba saboda ka nemi shawara ne ya baka shawara to ga abin da halin wani yake da haka ko gobe wani ya zo nema ko bangaren arme ko bangaren za a ba da wata dukiya ko wani abu makamancin haka kada ka taɓa jin yauni ko ka sa a kanka kayi da wani ka huto ƙarara ka bayyana halin da wani yake ciki saboda in baka galban baka bayyana ba ka haɗinci wanda ya zo neman shawara a wurinka shine yake al-mustasharu mu'tamar sannan kalkashin hadisin zan mu gani yana bayyana mana lalle mace lokacin da take idda yana da kyau ta suturce kanta daga cikin daga maza kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ita Fatima gidan Abdullah ibn Ummu Maktum ta yi idda a gidan shi kuma idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu halaccin khutba akan khutba wane yazo ne neman arme wane ma ya nemi arme akan neman arman wani amma dai da sharadi idan baka bada amsa ba kowa ne yazo wurin ma'ajin wani neman aure wane ma shi ma yazo wane ma yazo dukkan su ma'ajin yana iya zama da su yayin magana da su matukar da yanke shawara ba ko bai nemi izinin yarinyar ba wa kike so a cikin su wane ga halin shi wane ma ga halin shi wane ma ga halin shi wa kike so a cikin su ta bayyana ga wanda kake so to matukar ta riga ta bayyana to haramun ne ga wani ya shigo neman aurenta amma dai lokacin da ɗan takara kowa suka zo to wannan babu wani haramci wane zo matukar ba a yanke ba ko kuma matukar su waɗanda suka aje takarar ba a bayyana musu ba wane ne a ciki ba sannan idan muka leka zan mu gani lalle da kai koyi na hali ko koyi da umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi kasancewar abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ki auri mana Usama a lokacin nan kasancewar shawara ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da bayanin da ya mata da kai alkhairi a cikin auren Usama a lokacin nan wannan mata Fatima bintu Qais ta armi Usama dan Zaid yarda Allah shi tabbata a gare shi duk da kasancewar kan wannan mas'alar mata wadda aka mata saki uku tana da ciyesu wadda da wurin zamanta shin yana kan mijinta ko kuma yana kan mijinta ko kuma a'a akanta a lokacin nan ko akan waliyinta a lokacin wannan kan wannan mas'alar da kai malamai wanda suka yi wata fahimta daban duk da su ma Allah saka musu da alkhairi duk da kasancewar al-mujtahid wannan duk wanda yake matsayin mujtahidi yana da lada ɗaya in ya kuskure yana da lada biyu idan ya dace da ijtihadin shi Abu Hanifa wannan Imam Malik da Imam Shafi'i suke cewa a'a ai za a bata wurin zama amma dai ba a bata ciyesuwa ba kuma wannan mazhab akan shi Aisha yarda Allah shi tabbata a gare shi da fuqaha'us sab'a manyan malamai na garin Madina su ma suna kan shi suka kawo hujja da fadar shi ubangiji askinu hunna min haythu sakantum min mujdikum wa la tudaruhunna litudayyiqu alayhinna ku zamnar da su inda suke zamne inda kuka zamna inda ku kuke zamne a matsayin ku na mazajen su ko mazajen tsagin mazajen su wanda kuka saki su kuma su kuma mazhabin Abu Hanifa suka kawo hujja suka ce a'a ai za a bata ci ma za a bata sha saboda me saboda fada Abdullah Umar bin Khattab yake cewa la nadu kitabi rabbina liqawli imra'atin yake cewa ai ba ma bar ba littafin ubangijin mu akan fada wata mace kasancewar ai mata mun sani na kasatu aqlin wa dinin suna da tawaya hankali suna da tawaya addini yake cewa to ba ma bar ba littafin ubangijin mu shari'ata ubangijin mu a hannun mace ta zo ta ba mu ta ba labarta mana abin da yake kare tsankanin ta da manzo Allah ko mu dauke shi a matsayin hujja to dukkan su wa'annan fadansu suna da tana da rauni kasancewar wannan fadar da aka ce Umar ya hadu ba ma barwalin tahin ubangijin mu a hannun mace ba fada ce wanda take da'ifa an tambaye bai tabbati ba akan bai tabbati ba Umar dan Khattab ya hadu wannan magana ba kamar yanda aka tambaye Imam Ahmad yarda Allah shi tabbata a gare shi ake cewa shin wai da gaske ne Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya hadu wannan magana yake cewa a'a da dai rana Umar bai taɓa furta wannan magana ba hadisi ne wanda yake ko asar ne wanda yake da'ifi haka su ma wannan wanda suka yi fada wanda suka kawo wannan hujjar Imam Malik da Imam Shafi'i da ita Aisha da Allah shi tabbata a gare ta ita ma suka maida mata suka ce a'a idan muka dauka ai wannan ayat tana magana ne akan hukumcin matar da aka mata saki wanda yake na dawowa kinan talaqur raj'i ba talaqul ba'il ba saki wanda ake komi akan shi ita ce wadda take da gurumin ta zamana a gidan da aka sake ta gidan mijinta kenan kuma a ciyar da ita shi kuma wannan su kuma wanda suka kai akan a'a batta da ciyarwa batta da shayarwa batta da ciyarwa batta da rurun zama sai kawo hujja da wannan hadisin na Fatima bintu Qais gashi nan karara ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wallahu ta'ala alam sai babi na gaba babi wanda yake mana bayani akan idda ita kuma idda ba komai bane ba illa jinkirtawa da mace da za ta yi wa an su kwanuka gulgudan abinda ubangiji ya haddace mata ko wata uku ko kuma ya kasance haida guda uku ko kuma ya kasance kwana wata hudu da kwana goma wannan sune iddodi wanda ubangiji wanda ya bayyana mana a cikin alqur'ani ina wannan idda shine dan jinkiri da mace da za ta yi kamun lokacin auren ta yazo kamun ta gama wannan lokacin kuma ta auri wanda Allah ya kawo mata kuma wannan idda asalinta zan mu same ta zan mu asalin mashru'iyyarta zan mu samu a cikin littafi zan mu samu a cikin sunna zan mu samu a cikin ijma'i shine ubangiji yake bayyana mana wal muqallaqatu tarqasna bi anfusihinna salasata quru'in shi kuma hadisi mun karanta hadisin Fatima bintu Qais shi ma yana tabbatar mana lalle mashru'iyyar idda a cikin wannan tsarin namu na addinin musulunci kuma kalkashin idda da kai hikimomi da yawa wanda ubangiji ya sanya idda kalkashin su shi shine daga ciki zan magani bara'atur rahim ya kasance cikin akai kasance wannan matar da akai saki babu komai a cikin ta kenan haka aka sallame ta haka ta yi babu cikin wannan mijin wanda ya saki ta kasancewar idan ya kasance da kai ciki to za a samu ruwaye za a samu gauraye na ruwaye daban-daban da haka addini ya hana kanta a samu ikhtilatul ansaba a samu cakulun loniya bangaren dangantaka wane ya ringa hirar dan shi ne shi ma wane ya ringa hirar dan shi ne wane an barta ko ya saki ta bai da tabbacin tana da ciki amma ne ga tanan ta aiwa a wani lokaci kamun lokacin da ake tunanin ta dauki ciki a gidan wannan sabon mijin kuma ta aihu kenan yana da ja dan shi ne shi ba wancan shi ma yana da ja ya ce shi ba dan shi ne to kar da a samu a gaurayuwar dangantaka wane ya ja shi sanya aka ce a tsaya a dan jinkirta har a gani abinda zai wanke abinda zai tabbatar lalle wannan matar babu komai a tare da ita a lokacin nan tana da intin da take auranta haka idan muka leka wannan idda tana bayyana mana girman aure haka da bayyana falalashi da abubuwan da suke tare da shi wanda ubangiji wanda yake bayyanawa kamar yadda muka yi bayani can baya ubangiji ya ba wani abin da ubangiji ya yi bayani akan shi yake bayyana mana misalan galiza ne a cikin alqur'ani in ba aure ba wa akhadtu minkum misalan galiza haka idan muka leka zan mu gani lalle ita idda daga cikin hikimominta zan mu gani tana bayyana mana tsawon kwanukan da mutum zai iya zama tare da wannan mata a matsayinta ba matar shi ba amma dai tana gidan shi saboda ya samu lamarin komawa tare da ita ba tare da wani sadaki ba tare da wani sabon dafa aure ba kenan matsayin wannan kwanake in ya kasance talaqul raj'i ne da al'ada saki ne wanda ana iya komi akan shi na farko ne ko na biyu kenan wannan muddar da aka dora maka wata uku nan ko kuma tsarki guda biyu ko kuma haila guda uku wannan zai ta baka damar ta kai la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amara la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amara a wannan tsawon kwanakin nan ko wannan ko tsawon kwanakin nan na inda Allah ya kaddara wani abu sai ka gani an dawo kuma an jini ta zama kuma zama ya yi kyau dan haka aka sanya wannan hikimomi daga cikin hikimomin idda kenan. Haka ita kuma wadda ta kasance idda ce ta mamaci, ita kuma an sanya shi ya kasance iddarta a cikin haƙƙin mijinta, kuma da bayyana irin damuwa ko irin abin da yawa irin abin da ya same ta albarkacin rishi wanda ta samu na wannan mijin nata. Shi sanya ita kuma aka jinkirta ta za ta zanna tsawon wata wata huɗu da kwana goma. Wannan idan ta kasance iya ce, idan ya kasance kuma idan ta kasance baiwa ce, kenan za ta yi kwana, za ta yi wata biyu da kwana biyar. Sabanin wannan baiwa kenan, sabanin wannan wadda take intatta. Malai yake cewa al-hadisu rabi ashara ba'da 300, hadisi na 314. An Subai'ah al-Islamiyya annaha kanat tahta Sa'd bin Khawla wa huwa min bani Amir bin Lu'ay wa kana mimman shahida Badran fa tuwfiya 'anha bi hajjati al-wada wa hiya hamil fa lam tanshab an wada'at hamlaha ba'da wafatihi. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكه حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيئة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدأني. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير ألا يقربها زوجها حتى تطهر. وأن حديث إمام البخاري ياهو تبرشي أتكين كتاب المغازي باب يتي وان بابي juz'i na 5 shahi na 80 hadisi mai lamba ta 300 da 391. Haka shi ma Imam Muslim ya wutar da hadisi a cikin Kitab al-Talaq babu inqida'i iddati al-mutawaffa 'anha zawjuha wa ghayruha bi wad'i al-hamali, babu wanda yake mana bayani idda wadda mijinta Allah ya mai cikawa za ta zama hasita aihuwar da abin da yake cikin ta in ya kasance tana da ciki. Juz'i na 4 shahi na 200 hadisi mai lamba ta 1484, hadisi ne wanda aka samu shi daga Subai'ah al-Islamiyya, ita ce bintu al-Haris al-Islamiyya. Da kwai hadisi wanda Abdullah ibn Umar ya rawaito daga wurinta, hadisi wanda yake mana bayani akan fadalan Madina. Bayan shi babu wani hadisi wanda aka samu a wurinta in ba wannan hadisin ba, wanda take mana bayani akan iddarta lokacin da take wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Take cewa annaha kanat tahta Sa'd bin Khawla, ta kasance kalkashin mijinta wanda ake ce mai Sa'd bin Khawla, wa huwa min bani Amir bin Lu'ay, ya kasance dan kabilar Bani Amir ne, dan Lu'ay, Amir bin Lu'ay. Wa kana mimman shahida Badran, tana tabbatar mana irin fadala wanda mijinta gare shi. Yake cewa lalle shi Sa'd bin Khawla yana cikin wanda aka tahi aka yi yaƙin Badar da shi. Mun sani waɗanda suka yi yaƙin Badar su ne wanda Allah ya gafarta musu abin da ya gabata, ya gafarta musu abin da zai zo nan gaba. Muna da tabbacin waɗanda suka kai Badar mutane ne wanda Ubangiji ya musu lamarin shiga gidan aljanna insha Allah. Shi sanya duk abin da wanda ya tahi ya halarci yaƙin Badar ya aiwatar a bayan dawowa daga yaƙin Badar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kyale shi, ku sani bai yana daga cikin waɗanda suka halarci Badar ba. Mun yi bayani akan kissan wanda ya aikawa Qurayshawa risala saqo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, gashi dai yana shige shi ne zai yi yaƙe su. Aka yi wa manzo Allah wahayi, manzo Allah ya tura Ali da wa'ansa ta wada nasa ta yi su taro wannan matar da aka bata wannan wasiƙa ta kai wa Qurayshawa. A lokacin da suka je suka tarar da ita akan hanya, suka ce mata ki ba mu wasiƙar da aka baki, in ko ba haka ba zan miki tsara. A lokacin nan ta sunce gashinta, a cikin gashinta tana da akwai ɗan wasiƙa ce aka daddaure aka lullumke aka tusa a cikin gashi, ta huddo ta ba su gashi nan da sunan ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma da shi aka halarci yaƙin Badar, da aka zo ga sunan shi kuma ga wata wanda aka wani sabo. A lokacin nan aka ce to kai wani, me ya sanya ka aikata haka? Yace wallahi wallahi tallahi manzo Allah babu munafunci a tare da ni, kuma da ɗaya rana bin taɓa shakkar ba annabtarka ba, bin taɓa shakkar kai manzo ne na Ubangiji ba. Kurum ina da bashi ne, Qurayshawa suna da bashi a kaina wanda ya kamata ni ma in musu rana a kan shi. Shi sanya na aikata haka. a lokacin dan su Umar suka ta zaburo suka ce a ba su dama su fille mai kai manzo Allah yake cewa ya kai Umar baka sani ba wannan nan ba ya halarci yakin Badar ba wannan shike nuna wa fadalan wanda halarci yakin Badar wannan ita subai'at al-islamiyya tana bayyana mana fadalan mijinta wanda Allah yake cikawa yake cewa fatuufi anha fi hajjatil wada ya mutu a hajji na ban kwanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa hiya hamilun lokacin da ya mutu ita kuma tana dauke da cikin shi yake take bayyana mana take cewa falam talbas falam tansham bata jima ba bata dau lokaci ba mai tsaho ba an wada'at hamlaha ba'da wafatihi ta aiwar da abinda take dauke da shi na daga ciki bayan mutuwar wannan mijin nata yake take cewa falamma ta'allat min nifasiha tajammalat lil khutab lokacin da tayi tsarki ta gama wannan lokacin da tayi tsarki bayan bikinta kenan tsarki na biki wanda tayi na nifasi shine biki lokacin da ta gama tsarkinta ta jammalat lil khutabi sai ta daukawa tayi ado saboda masu zagwa neman aure fa dakhala alaiha abu sanabil bin ba'ka sai wani wanda ake ce mai abu sanabil dan ba'ka rajulun min bani abdiddar wani mutum ne daga cikin bani abdiddar ya shigo zuwa gare ta faqala laha sai yake ce mata mali araji mutajammila yaya nake ganinki yake subai'a kin daukawa kin yi ado shi kuma a tsarin wanda take cikin takaba ba ita ba ado to shi kuma a lokacin nan yana da ya san hukuncin addini ya san ayar da ubangiji ya sabkar yake bayani wallazina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara yake cewa shi asarin da yayi ya sani duk wanda Allah ya mata duk wanda Allah ya yi wa mijinta cikawa za ta jinkirta ba aure tana cikin takaba tsawon kwana tsawon wata hudu da kwana goma shi wannan hukuncin gare shi a lokacin da ya ganta ta daukawa sai yake ce mata la'allaki turjina nika tabbas ina takanyu kina buƙatar aure shi sanya kika yi wannan abu yake ce mata wallahi ma anti binakihin na rantse miki da Allah baka da hurminki aure a wannan halin da kike ciki hatta tamurru alayki 14 ashhurun wa ashar hasse kwana hasse wata hudu da kwana goma ya shude akan ki kenan hukuncin da ya dauka hukuncin wannan ayar ya tarabbasa bi anfusihin 14 ashhurun wa ashar za ta zamana tsawon kwana goma tsawon wata hudu da kwana goma wannan shine hukuncin shi daga reshi kenan ba ta da hurmin aure sai wannan wata hudu da kwana goma sun shuke a kanta dan haka ta warware wannan adan nata ta koma gida ta zamana qalat subai'a subai'a take cewa falamma qala li zalika lokacin da ya hadi mun haka banna da hurmin in yi kawa masu neman aure su zo wuri na har sai nayi wata hudu da kwana goma yake cewa jama'atu alayhi siyabi hina amsaytu bayan na mareta na tattara gezata na tattara tuhata fa ataitu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wannan tana kinaya ne akan sai ta nika garinta ta kama hanya ta tayi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fasaltuhu an zalik sai na tambaye shi akan haka fa aftani bi anni qad halaltu sai ya mun fatawa ya bani amsa akan tambayar da gare ni lalle ni na warware na ida iddata hina wada'at hamli lokacin tun lokacin da na aihu wa amarani bi tazawuj al badani kuma ya umurce ni da in yi aure in dai har aban ya bani dama ko in har na so in yi aure a wannan lokacin kinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ruko da wata aya wa ulatil ahmali ajalahunna an yad'ana hamlahunna wa inda suke da ciki matan da suke da ciki wanda aka sake su ko mijin su ya rasu kinan iddar su shine zuwa lokacin da zasu sabke zasu aihuwar da abin da yake cikin su kina wannan shine hukunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana idan muka dauka zan mu gani da kai ayoyi guda biyu wanda muka kawo aya ta farko ga hadisi ga aya guda biyu aya wadda take bayyana mana ulatil ahmali ajalahunna an yadu ala hamlahunna wallazina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 ashhurun wa ashara kuma ga wannan hadisi na subai'atul aslami aslamiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace lokacin da kika ajje cikinki lokacin da kika aihu a lokacin nan ki tayi ki aurenki in ya burge ki ko in kin so ki aure a wannan lokacin kalkashin haka zan mun iya cewa idan muka dauki wannan ayar ta farko wa ulatul ahmali ajalahunna tana bayyana mana umumuinta dukkanta tunda a matsayin a tsarin fiqhu usulul fiqh muna da al'am wal khas muna da hukunci wanda yake zawwa ya kumshi komai da komi kuma muna da hukunci wanda idan ya zo zai kebanci wani abu shine ake kiran shi da al khas idan muka dauki ayar zan mu gani umumuinta yana bayyana mana kowace mai idda iddata tana karewa lokacin da ta aihi abin da yake cikin ta kuma ita kuma wannan ayar wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara ita kuma amin wannan ayar yana bayyana mana duk macen da Allah ya yi ma mijinta rasuwa tilas sai ta zamana tayi wata hudu da kwana goma wannan shine matsayin iddata sawa'un matar ta kasance tana da ciki ko kuma bata da ciki me yake khassasi bana wannan ayar ya bayyana mana lalle waccan ayar ma muna da aiki akan ta kuma wannan hadisin yana zawwa wannan hadisin shine zai zo ya kebance mana wannan aya hadisin subai'atul aslamiyya shine zai bayyana mana lalle wannan ayar ita wannan ayar an kebance ta da matar da take da ciki kuma ita ma waccan ayar idan muka dauka ita ma tana bayyana mana amin wannan tana bayyana mana khas in wannan ayar ulatul ahmali ajalahunna an yada'na hablahunna kenan tana shiga mace mai ciki ma mace wadda mijinta ma Allah ne cikawa tana shiga kalkashin ayar kuma wannan hadisin na subai'atul aslamiyya yana bayyana mana lalle mace idan Allah ya yi ma mijinta rasuwa in dai tana da ciki to iddar ta shine ta ajje wannan cikin ko ta aiwar da wannan cikin wanda yake tare da ita shi sanya da kai wa'ansu malamai didda kamar Abdullahi ibn Abbas shi ma yana kan wannan mazhabin a horkon al'amari suke cewa da kai idda wanda ake kiranta abadun ajalaini idda wanda take mafi nisan kwanuka ita ce ake kiranta abadun ajalaini mafi nisan kwanuka ita kuma wannan iddar menene Abdullahi ibn Abbas ijtihadin shi ne yake cewa to ai an ce ulatul ahmali ajalahunna an yadana ahlahunna dalili ne akan mai ciki iddar ta hasse ta ajje abin da yake cikin ta ta aihwar da abin da yake cikin ta kuma nan ubangiji yace mana wanda mijinta Allah ya mata cikawa Allah ya mai cikawa sai ta zauna tsawon wata hudu da kwana goma yake cewa to tunda muna da dalili guda biyu wannan dalilin guda biyu mana mu hada su idan muka hada su sai ya kasance inda wanda Allah mata cika Allah ma mijinta cikawa kenan zatta kasance abadul ashalaini kenan tun daga dalili guda biyu kenan zatta jinkirta mafi nisan kwanuka kenan ya kasance in ya kasance wannan matar tana da cikin wata daya ko wata biyu Allah ma mijinta cikawa kenan zata zauna haske ta aihi abin da yake cikin ta wata nawa wata kalla wata bakwai ko wata shida yake cewa idan kuma Allah ma mijinta rasuwa tana da cikin wata biyar a lokacin nan zatta zamuna har sai ta cike wata hudu da kwana goma kinan shine abadul ashalaini to a lokacin nan da kai Salim bin Abdurrahman bin Auf a lokacin suna tare da shi Abdullahi bin Abbas da wannan fatawa yace a shi Salim tabi'i ne ba sahabi bane ba yace a Abdullahi bin Abbas alaika da wannan fatawa ni bin yarda ba da abin da kake faɗi ba saboda nashi ai na karanta a cikin Qur'ani ubangiji yake cewa ulatul ahmali ajalahunna an yadana hamlahun to ina zaka kai wannan ayar yake cewa a ai na hada wannan ayoyin ne na hutar da hukunci akan idda abadul ashalain ga matar da mijinta Allah ne cikawa in ta kasance mai ciki a lokacin na Abu Huraira yana nan yace a wannan fatawar da saki abinda za a yi yanzu kai Salim ka tafi zuwa wurin Ummu Salma Ummu Salma kuma uwan mummu ne ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka tafi wurin ta ka tambaye ta a lokacin nan da yace wurin ta ya tambaye ta nake ta yi ta karanta mai wannan hadisin na subai'atul aslamiyya wanda ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake ce mata lokacin da ma kika samu lokacin daga kin aihu ki ta yi auren ki in ya kasance auren mafi soyuwa ne a gare ki kenan wannan shike nuna mana hukuncin matar da Allah ba mijinta rasuwa in dai cikin da kwai shi Allah ba mijin rasuwa matukar cikin ya huce kwanuka na halitta kwanuka na busawa dare a cikin cikin ma'aikiya shine wata hudu kwallama yake kai wata hudu da kwana goma in dai ya kai wannan manzalin a lokacin nan ta aiwo shi to a lokacin nan ta warware shikenan iddata ta kare a washe gari ba tana iya aurenta shine ne ibnu shahab yake cewa wala ara ba'san an tatazawaja hina wada'ati bana ganin wani laifi akan matarka mijinta Allah yake cikawa kuma tana da ciki ta aiwo bana ganin laifi ta yi aurenta a lokacin da ta aiwo yake cewa wa in kanat fi damiha koda ta kasance a cikin jininta ghayra alla yuqarribuha zawjuha hatta tatahur sai dai mijinta ba zai kusance ta ba har sai ta yi tsarki daga wannan bikin da take yi kina wannan shine hukunci wanda yake karara wanda babu sakari akan shi shine duk matar da Allah yi wa mijinta rasuwa in dai da ciki ya barta to iddanta shine zata zamana har zuwa lokacin da zata aiwar da abin da yake cikin ta Allah yake kaddara mata lokacin da mijinta ya mutu bayan minti 10 kasancewar an ce mata tana zamana da ciki aka ce mata ai mijinki Allah bai cikawa wannan magagin mutuwa ya jinyo na kuda sai aka kai ta ligita ta aiwo ko ta aiwo a lokacin nan to ba idda akan shi kenan wannan dai interval minti 30 din nan shine iddanta wannan shine sauki na addini ai kuma asalin idda shine kanta a samu ruwan wani da ruwan wani a cikin ma'aiba guda daya shi sai ya tabbatar wannan matan babu kura a bayan lokacin da mijinta ya sake ta idan da kura kenan ta zaya ta jinkirta wannan kura har lokacin da za ta aiho abin da yake cikin ta kina wannan shine hukunci na shari'a in mata Allah yi wa mijinta rasuwa babu ciki tare da ita za ta zamana wata huɗu da kwana 10 hallu wannan shine matsayin lokaci na idda wanda aka buga mata wanda za ta zamana ta jinkirta in kuma da kai ciki tare da ita za ta zamana ne har zuwa lokacin da ta aiwa wannan abin da yake cikin ta shine hukunci na shari'a idan kalkashin hadisin abinda zan iya fa'idantuwa da shi shine wajibci idda ga matar da Allah ya yi wa mijinta rasuwa kenan ita ma ba ta shaba he ta zauna ta yi zaman mijinta wannan shine ake kira da iddatul mutawaffa anha zawjaha kuma hadisin zan iya fahimta lalle macen da take da ciki iddarta tana karewa lokacin da ta aihe abin da yake cikin ta haka kuma idan muka leka hadisin zan mu gani umumin itlaqin ciki nan an ce ciki kuma malumai suke bayyanawa suke cewa shine lokacin da za a samu takwirul janina a samu kawwara da ya kasance ya zamanto da a cikin cikin ma'aikiyar shi kenan idan ya kasance dan bai kai ba matsayin halitta ba koda ta yi bari sai ta zamana ta yi wa wannan mutum da ta kaba wata hudu da kwana 10 amma dai matakan din ya zarta akan wata hudu to a lokacin nan wannan daga lokacin da aiwo ko da ba rai to wannan ta kare iddan ta kare wa mijinta wannan mamaci ta kare me iddan sannan kalkashin hadisin zan mu gani yana bayyana mana lalle iddan wanda Allah bai bata ko lokacin da mijinta ya rasu babu da tare da ita za ta yi wata hudu da kwana 10 iddan kuma idan ya kasance ya ce kenan iddan ta ce idan kuma ya kasance bai wace za ta zamana za ta yi wata 2 da kwana 5 shi kuma ai fanis kuma wa ubangiji yake bayyana mana hukuncin da rabi ne ake yi wa hukuncin bawa idan da za a yi wa da bulala 80 shi bawa idan ya ta yi yayi zina za a mai bulala 40 kuma hadisin yana bayyana mana alƙashin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mata yake ce mata in kin ga dama ki ta yi aurenki bayan kin aiwo kenan yana bayyana mana tabbas matar da Allah ya yi wa mijinta rasuwa matukar ta yau ta aiwo a lokacin da ta aiwo ana iya kirawo shaidu da alwali a zo a sake mata a dan ma mata sabon aure babu wani wani haraj babu wani laifi a cikin wannan al'amarin sai dai al'ada ba ta bada dama ba za a yi ta tace kuci ai ko kaman ma tana so a ce mijin ya rasu shine zai hawa ta yi aure saboda dai kunya ake barin wani abu kenan amma dai shari'a ta ba ta dama lokacin da ta aiwo a cikin likitan ma tana iya cewa alwalin ta gawa ne yana so na a je a darma wani armi tare da shi amma dai baya iya kusantuwa ba zuwa gare ta ba har sai lokacin da ta gama jininta ta yi tsarki jini na biki والله تعالى اعلم سي بابي na gaba malai yake cewa babu tahrimu ihdadul mar'ati aksar min salasati illa ala zawjin babi wanda yake mana bayani akan haramcin yin takaba ga matar da ba wai ga mace sama da kwana 3 in ba akan mijinta ba zaka samu an yi rasuwa wani ma'aji ne ko wani dan uwa ne Allah mai rasuwa zaka ga mace ta yi kwana da kwanaki ko wata da watanni ba ruwanta da ado ba ruwanta da kaza ba ruwanta da kaza ta koma kamar kace ita ce mijinta Allah mai cikawa ita ce take cikin takaba al-ihdad shi shine takaba a harshen Bahaushe in yace takaba shi shine mace ta shiga hurumin ta shiga wani wuri inda zatta killace kanta ba ta da bata huta ba sai da larura kenan za ta killace kanta bata da hurumin huta in ba da larura ba bata yi ado ba bata sa kwalbi ba bata sa turare ba bata sa wa'ansu tuha ba wanda za su bayyana adanta ba wannan shine ake kira da takaba to shine nan malai ya kawo mana wannan babin yake bayyana mana matar da ba mijinta Allah mai cikawa ba bata da hurumin da muke kwana uku ta yi ado ba kidan mata zamuna ba zaman takaba ba dan waninta ya rasu ba mijinta ba ta zamuna sama da kwana uku ta yi ado ba malai yake cewa alhadisul 15 ba'da 300 hadisi na 315 an zainab bint ummi salma qalat tuwfiya hamimun li ummi habiba fada'at bi sufratin famasahat bi dhira'iha faqalat inni asna'u hadha li'anni sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaqulu la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala mayyitin fawqa 3 illa 'ala zawjin 4 ashhurin wa 10 wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitab al-Janayiz babu haddul mar'ati ala ghairi zawjiha babu wanda yake mana bayani tsawon kwanakin da mace take iya dauka na takaba akan koma bayan mijinta macen da wani ta yi rasu iya kwanakin da take iya yi ko iya kwanakin da za ta dauka na takaba juz'i na biyu shahina 78 hadisi mai lamba ta 1281 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisin a cikin kitabul talaq babu wujubil ihdadi fi ghairi alwafati babu wanda yake mana bayani akan wajibin yin takaba ga matar da ba mijinta ba kinan tana iya zama da takaba ta kaurace wa ado ta kaurace wa sa kaya wanda suke na alhurma sa kaya wanda suke bayyana ado ta kaurace sanya turare ta kaurace kaza da kaza duk abin da zai iya bayyana a danta juz'i na hudu shahi na 202 hadisi mai lamba ta 1488 hadisi ne wanda aka samu shi daga Zainab bint Ummi Salma Zainab abola ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baban da shine Abi Salma Abdullahi bin Abdul Asad shine wanda suka sha nono dai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama can bayan mun karanta hadisi Ummu Habiba wanda ta zo wurin manzon Allah take cewa manzon Allah ina buƙatar ka armi al'uwata ya Abu Sufyan Ummu Habiba mata ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata ai bai dacewa kina gida na arbi da uwake take cewa manzo Allah yake mamaki yake cewa shin wai Ummu Habiba kina so in arbi da uwake take cewa wallahi manzo Allah ina so ai ina so wanda za ta yi musharaka da ni ta yi cudanya da ni a wurin alheri ita ce ɗan uwata yake ce mata to wallahi baya halatta a gare ni sai Ummu Habiba take cewa ai na ji labarin an ce kana san ka almi Zainab ya Ummu Salma ita wannan Zainab in abola ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salma kuma bayan Abi Salma Allah mai cikawa manzo Allah ya armi Ummu Salma shi kuma Abi Salma sai sha nono daya a kuyanga ko ɗan tattambaiwa ta Abu Lahab ita ce ina tunanin Ummu Kulsum a afwan ba ita sun sha dai nono daya gaba da ɗantaccen baiwa ta Abu Lahab Abu Lahab wanda sura ta sabka akan shi wanda ya musguna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai baiwar shi wanda Abu Lahab ya intar da ita kuma ta shayar da shi Abi Salma ko Abdullah ibn al-Asad da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokaci daya shine manzo Allah yake cewa ai baban ita Zainab babanta dan uwa ne gare ni kuma mun sha nono tare da shi kinan ɗiyan shi ba su halatta a gare ni saboda su ma a matsayin ɗiya suke gare ni haka kuma matar shi kuma mata ita Ummu Salma mata ce game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake cewa baya halatta a gare shi dai almi ɗiyarta to wannan ita ce Zainab bint Ummi Salma Ummu Salma kuma mata ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa tuwfiya hamimun li ummi habiba wani makusanci na Ummu Habiba Allah ya mai cikawa a wata riwaya wanda Imam Muslim ya kawo yake cewa Abu Sufyan ne Allah ya mai cikawa Abu Sufyan wannan wanda ya zoye abin azo a gani a cikin kawurci kuma ya zoye abin azo a gani a cikin musulunci Allah ƙara mai yarda shi ne yake take bayyanawa lokacin da Abu Sufyan Allah ne cikawa yake cewa tace faja'at bi sufrati sai aka zo mata da wanda da wani abu rawaya idan an ce sufra launi ne na turare wanda ake yin shi da za'afaran kina aka zo mata da turare rawaya wanda aka yi shi da za'afaran fa mashat bi zira'iha ta shahi dukkan hannayenta فقالت ستكيتيوا إنما أصنع هذا تبس نينا أيك تهكا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دمنا جمن زاء الله من إيراد أمنت الله اشتبت أغريشينا تيوا لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر بايا حلتا قمتندا تي إيمان دا الله دران الآخرة أن تحب على ميت فوق ثلاثة دا تي تكبا تي أدو تي سن يكايانا أوا تي يمكومي تي سن يكولي دا تراري akan mamaci sama da kwana uku illa ala zawjin sai ne akan mijinta arba'ata ashhurin wa ashara tsawon kwana wa wata hudu da kwana goma ina wannan sheke nuna mana matar da ba mijinta ba Allah bai cikawa ba za ta iya zama bata sanya kwalli ba bata sanya kayan ado ba bata sanya komai ba tarare ba a cikin ta ba tsawon kwana uku bayan kwana uku bai halatta a gare ta ta cigaba da zama a irin wannan halin ta tahi ta yi wa mijinta kawa ta yi moyo ta yi wa mijinta ado in ya kasance guduwa ce ta sanya kwalli ta sanya turare ta sanya abinda ya kamata amma dai ba sanya turare ba wanda zaka huto kan titi tana yawo ba wa'ansu suna jin kamshin ta wanda ba mazajin ta ba idan ta aikata haka to a matsayin mazinaciya take hatta tahi inda zata tai ta ta dawo ana rubuta mata matsayin mazinaciya wallahi ta'ala kina wannan hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu akan haramcin yin takaba sama da kwana uku ga matar da ba mijinta ba Allah ya mai cikawa ba kuma yana bayyana mana halaccin yin takaba ga matar da Allah ya yi ma mijinta rasuwa tsawon wata hudu da kwana goma sannan idan muka leka hadisin zan mu gani yana bayyana mana wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tu'minu billahi wal yawmil akhir tana imani ga Allah da ranar lahira nan yana bayyana mana wata tsawatarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi abinda za a yi muqarana shi da imani da Allah da ranar lahira ka san babban al'amari ne shi sai ya take bayyana mana ga abinda manzo Allah yace baya halatta ga matar da take yi da ta yi imani da Allah da ranar lahira da ta zamna bata yi ado ba da yi zaman takaba sama da kwana uku ga mijin da ba nata ba wanda Allah mai cikawa ba kuma shine yake bayyana mana hadisin idan muka dauki ma'anar shi umuman yana bayyana mana idan an ce maka al-hidada yin rishin iko takaba shine mutun ya kaurace ko mace ta kaurace wa duk abinda zai janyo hankalin namiji zuwa gare ta na daga kawa sa kwalli sa turare sanya tuhahi wanda yake da awa wanda yake da kawa ko sanya tuhahi wanda yake an riga shi wanda zai bayyana wa'ansu ado a cikin shi da wa'ansu abubuwa makamantan haka wallahu ta'ala a'lam sai babi na gaba malai yake cewa babun matashtalibul hadu babi wanda yake mana bayani abubuwan da ya zamanto wajibi ga mai takaba ta nisance su an ummi atiya alhadith as-sadis 10 ba'da 300 hadisina 316 yake cewa an ummi atiya radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala la tuhajju imra'atun ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa 10 wa la talbasu thawban masbuqan illa thawba ghasbin illa thawba asbin wa la taktahil wa la tamassu tiban wa la shay'an illa idha tahurat nubzatan min qustin aw asfar wannan hadisi imam al-bukhari ya hutar shi a cikin kitab at-talaq yake cewa babu al-qist lil hadathi inda at-tahur babu wanda yake mana bayani akan an baiwa mai takaba ta sanya wani turare al-qist shine odekolam irin turaren da wanda ake sawa yara jarirai to irin shi ne wanda aka bada shi ne ake kiran shi da alkista turaren da ake sanya wa yara ko mata wanda suke tsanki da shi shine dai ode kola yake cewa ba da damar da shari'a ta yi ga mace wanda take idda lokacin da ta yi tsarki na haida da ta sanya wannan turaren an ba ta dama juz'i na 6 shahi na 60 hadisi mai lamba ta 2341 haka shi ma imam muslim ya wutar da hadisi a cikin kitabu talaq babu wujubul ihdad fi iddati al wafat babu wanda yake mana bayani akan wajibin yin takaba ga matar da ta tarasa mijinta matar da Allah yi wa mijinta cikawa juz'i na 4 shahi na 204 hadisi mai lamba ta 938 hadisi ne wanda aka samu shi daga ummu atiya yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace la tuhiddu imra'atun ala mayyitin fawqa salasin baya halatta ga mace ta yi wa wani takaba sama da kwana uku illa ala zawjin sai dai akan mijinta 4 ashhurin wa 10 za ta zamuna tana jira tana zaman takaba tsawon wata 4 da kwana 10 wala talbisu sawban masbugan ko ba za ta sanya ba tuha wanda aka rina ta ba kinan kaman wa gambari tuhar da aka rina ta ba ta da hurumin ta sanya ta wannan duka menene kinaya ce akan tuha wanda take da ado wanda aka mata zane ko wanda aka mata burojeri wanda dai take da ado haramun ne ta sanya ta shine as-sawmul masbur tuha wanda aka rina ta yake cewa illa sawbat asbin sai dai tuha wanda take ta al-asab shine wa'ansu tuha ne wanda ake kawo su daga Yemen zaka same su wa'ansu horare ne tas wa'ansu kuma bakake ne tas kenan tuhar da bata da ado a cikin ta launi ɗaya da kangare ta yake cewa wala taktahil kuma kadda ta sanya kwalli wala tamassu tiban kadda ta shahu turare wala shay'an ko kuma wani bangare ne daga turare illa iza tahurat sai dai idan tayi sarki sarki na haida yace nubzatan min qustin aw azfarin wani dan bangare kadan ko wani dan kadan na daga ode kolan tuwa turaren da ake sawa na akawar da wari ko akawar da doyi na haila ko kuma au asfarin ko kuma wani nau'i na daga turare kinan inda kai wani nau'i na daga turare wanda take sanyawa dan kawar da doyi na wannan jinin da ya zuba na ta kawar da wannan doyin to an ba ta dama ta kawar da shi amma dai kuma bayan shi batta da hurumin ta sanya wani turare a cikin ta hurumin damar da aka bata shine kadai za ta sanya turare lokacin da ta yi tsarki shine yake bayyana mana wala shay'an illa iza tahurat kada ta sanya wani abu na daga turare sai dai idan ta yi tsarki shi ma abin da ta sa wani dan kadan na daga al-qusta wani turare wanda take wanda ake sanyawa bayan mata su yi da haila ko kuma au asfarin ko kuma wani nau'i ma na daga turare wanda ake sanyawa bayan an yi tsarki kinan baya da shi mace batta da hurumin ta sanya wani abu na daga turare batta da hurumin ta sanya kwalli batta da hurumin ta sanya kaya wanda suke da ado ko batta da hurumin ta yi ado a cikin ta ko ta yi lalle ko ta sanya gulagulai ko shan ko sarka ko dan kunne duka batta da hurumin haka a lokacin da take cikin idda ta mutuwa kinan hadisin idan muka leka zan mu ga abin da yake ba zan mu iya fa'idantuwa da shi shine hani akan macen da ba mijinta ba Allah ya mai cikawa ta zamuna ta ringa ne ta kaba sama da kwana uku kuma an ba ta damar ta zamuna ita macen da ba mijinta ba Allah ya mai cikawa ba ta zamuna ba ta da ado tare da ita saboda kawar da kuncin da take ciki a cikin ranta haka idan muka leka hadisin zan mu gani kamar yadda muka yi bayani yana mana al-ihdad ba komai bane ba illa mace ta kaurecewa duk abinda yake na kawa abinda zai janyo hankalin wani ya kwadeci zuwa gare ta sai hadisi na karshe kalkashin babin mala yake cewa al-hadisu 17 ba'da 300 hadisi na 317 yake cewa an ummi salmata radiyallahu anha qalat ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fa qalat ya rasulallahi inna ibnati tuwfi anha zawjuha wa qad ishtakat 'aynaha fa nukahhuluha fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama la marratayn aw thalathatan thumma qala inna ma hiya 4 ashhurin wa 10 wa qad kanat ihdakunna bil jahiliyya tarmi bil ba'rati ala ra's al hawli fa qalat zainab kanat al mar'atu idha tuwfiya 'anha zawjuha dakhalat khifshan ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة تفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعدما شاءت إن من طيب أو غيره. وانا حديث إمام البخاري يوتر الشيء أتكين كتاب الطلاق باب الكحل للعادة للحادة باب يوانديك من بياني أكن ساقل لي game macen ga macen da take ta kaba juz'i na bakwai shahi na 60 hadisi mai lamba ta 2538 aga shi ba Imam Muslim ya wutar da hadisi a cikin kitabu qalam babu wujubul ihdadi fi iddatil mu'afi iddatil waqata babu wanda yake mana bayani akan wajibcin yin ta kaba ga wajibcin yin ta kaba ga macen da Allah yi wa mijinta rasuwa. Hadisi ne wanda aka samu shi daga Ummu Salma yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wata mata ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wata riwaya zan mu gani ya sun bayyana mana wata mata ce ita ce Atika bintu Nu'aym. Atika bintu Nu'aym ita ce ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qalat sai take cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ibnati tufi anha zawjaha tabbas ma tabbas iyata mijinta Allah ya yi mai cikawa wa qarishakata aynuha kuma idanta suna mata ciwo afanuka hiruha shin zamu iya sanya mata kwalli. Wannan fatawa ce ta zo nema gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama diyarta Allah mata cikawa kuma gashi ne idanun da suna mata ciwo ko mun sani kwalli yana daga cikin magani na magani wanda yake kasancewa magani na ciwon ido. A lokacin da ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana neman ko da kwairan goman lokacin da diyarta idan da yake mata ciwo a sanya mata kwalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la marrataini aw salasan yace a babu hurumin a sanya mata kwalli hasu biyu hasu uku manzo Allah yana mimita mata wannan kalba summa qala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ma hiya arba'atu ashhurin wa 10 ai zaman idda da za ta yi wa diyarta ki ba komai bane ba illa wata hudu da kwana 10 sai yake mata bitar baya a da hauga abinda ku ke yi wa kan kana da ida kunna fil jahiliya dayanku lokacin cikin jahiliya tarmi bil ba'rati ala ra'sil haula ana bata kashi ko na'am kashi na raƙumi ana bata tana jifa da shi ala ra'sil haula akan kan shekara. Sai hadisin wancan riwaya ta Imam Muslim yake cewa Nafi sai yake cewa shi wanda ya rawaito hadisin Nafi Maula Abdullah ibn Umar sai yake tambayar Zainab ainihin hadisin Zainab dai wannan ya Abu la ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta Ummu Salma ita ce ta rawaito hadisin to shi Nafi sai yake tambayar Zainab sai yake tambayar ta yake cewa menene ra'sul haula mi manzon Allah yake nihi da ra'sul haula fa qalat Zainab Zainab sai yake cewa kanatil mar'a mace ta kasance a cikin jahiliya idza tuufiya anha zawjuha idan mijinta Allah mai cikawa da khalat khifshan sai a sanya ta wani dan daki wanda yake kumtatacce ita kadai yace walabisat sharra siyabaha kuma a tuhatar da ita mafi sharrin tuhatta kenan kaya wanda suke mafi kaskantuwar kaya walam tamassati ba kuma hana ta ta shafa turare wala shay alquwan am makamantin turare summa tamurru alaiha sanatan tana zamna a cikin wannan dan dakin bata ba wanda yake zauwa hunta kuma bata hutawa komin ta da bukatarta da komi za ta yi a cikin wannan dakin tsawon shekara guda hatta da wanka bata yi tsawon shekara guda yace bayan shekara ta huce bayan mutuwar mijinta summa tu'ta bidabbatin sai a kawo mata wata dabba nan rawun yake cewa himarun aqwarun aw shatun ko jakki ko kuma akuya ko kuma wani tsuntsu yace fatafuddu bihi sai ta shaho gabanta da wannan dabban da aka kawo mata ko kuma wata riwaya ma ibni hajar yake cewa fatafuddu bihi sai ta shahe jikinta da wannan dabba yace faqallama tafuddu bi shay'in illa mata so da yawa idan ta shahi jikinta da wannan dabba to wannan dabba sai Allah maka cikawa sai ta mutu saboda irin doyi saboda irin dauda da irin abubuwan da yake tattare da wannan matar shekara guda ba wanka shekara guda bukatunta a wuri ɗaya take biya summa takhruj, sannan bayan shekara ta huce, ta kai shekara bayan mutuwar mijinta, sai a huddo ta daga wannan ɗakin, ɗakin na wanda yake kumtatacce, wanda take biyan buƙatunta duka a ciki, yace fa tu'ta ba'ratan, sai a bata kashi, kashin laƙumba, faturu ma biha, sai ta ringa jehawa da wannan taringa jiwa da wannan wata riwaya yace sai taringa jiwa ba sai taringa jiwa wannan kashin dabba a bayan ta wata riwaya kuma sai taringa jiwa wannan kashin raƙumman nan summa turaja'u ba'da ma sha'at min tibin aw garihi bayan an kewaya da ita tana jiwa wannan kashin na raƙumma a lokacin nan sai a mero ta a ba ta ruwa wanda yake ruwan garai a wata ta yi wanka sannan a sanya mata turare sannan ta koma mace irin kowace mace wannan shine jahilcin da da ake yi shine lokacin da wannan matar ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake cewa da hu kuke shekara yake mata bita baya da hu shekara kuke yi ba mace tana cikin wannan hali na kaka nake yi amma dai addini yazo ya kawo sauki a cikin ya sanya muku kwana wata hudu da kwana goma kuma aka ba ta dama za ta yi wanka za ta sanya kulli za ta yi komi irin abinda kowa yake yi kurum abinda bata yi ba kawace bata yi ba har aka ba ta dama in tana cikin halin larura tana iya huta ta tafi ta biya bukatunta ta tafi wurin aikin ta ko ta tafi garkanta kamar yadda aka samu dai daga cikin sahabbai wanda tazo ta da mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai biya mata bukata manzo Allah yace ki tafi ki biya ki tafi ina a gargaki ki ciro abin da yake kike da a cikin gargaki ko amma ki sadaka da shi sannan ki dawo gidanki ki kwana abinda ake so ki kwana a cikin gidanki abinda duk zai iya hudda mace dan bukatar ta a lokacin da take ta taba tana iya huta ta tahi kurum lamarin abinda ba a yarda shi ba ta gidan wani ta kwana ta dawo gidanta ta kwana gidan da mijinta Allah mai cikawa a cikin shi sai dai wannan da kai hadisin da Imam Malik ya hutar da shi a cikin Muwatta yake cewa da kai riwaya wadda ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayo wannan mata gurbi a rangwamen da ta sanya wa diyarta kulli daddare ta wanke shi da sahi kenan kada wani ya ganta tare da kulli har ya ga kawarta ya ga adanta ina haramun ne ga macen da Allah ya yi wa mijinta rasuwa wadda take cikin ta gaba ta yi duk abin da zai janyo hankalin bane duk abin da yake na kawa haramun ne a gare ta ta yi shi wallahu ta'ala a'lam wannan shine karshen babun kuma lokaci ya kawo abinda muka wada daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce makomanmu ita ce makomansu bukatunmu na alkhairi duniya da lahira muna fatan Allah ya biya mana muna tawassali ga wannan zama da muka yi akan dukkan bukatotunmu wanda ubangiji ya san su wanda na nesa ne da na kusa muna fatan ubangiji ya biya mana kuma ya sanya albarka a cikin su zuri'anmu muna fatan Allah mana albarka ya musu albarka abinda mun ma iya ba a wannan rayuwar muna fatan Allah ya dauki ya jibinci al'amuranmu ya iya mana shi abinda kuma muke iyawa Allah ya dafa mana shi abinda duk muka sanya gaba Allah ya biya mana shi wayanda suke kwance a gidan likita da wanda suke gida muna fatan Allah ya ba su ya koro musu manzan sauki da muke darrarrahawa muna fatan Allah ya kara mana lafiya da abinda lafiya za ta ci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk